sanar muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammacin wanda yi daidai da karfe 3:30 na marece agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Alhamis 18 ga watan Maris shekara ta 2021 inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Za ku ji wasu daga cikin dalilai da ke ƙara rurrutu wutar rashin tsaro a Najeriya. Haka a jamhuriyar Nijar an saki wasu mata 'yan siyasa da aka garkame su tun ranar Litinin. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To Yusuf, shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya maida martani kan wasu kalaman shugaban Amurka Joe Biden da a ciki ya bayyana shugaban na Rasha da mai kisan kai, inda shi kuma Putin ya ce ai mai hali shi ya san mai hali. Biden ya yi kalamin ne yayin wata hira da wani George Stephanopoulos na gidan talabijin din ABC wadda aka yada jiya Laraba. A hirar, Stephanopoulos ya tambayi shugaba Biden ko yana ganin Putin mai kisan kai ne, inda Biden ya ansa da cewa ah haka nake gani. Da yake magana daga can birnin Moscow da manema labarai, Putin ya jaddada cewa karin maganar nan mai cewa mai hali shi ya san mai hali ya fi wuce zancen yara akwai ma'ana ciki mai zurfi a lamirance, a cewar shugaban na Rasha. Wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru da dare ya yi sanadin rasa ran sojojin Afghanistan 9 a wani lardin da ke yankin tsakiyar kasar, a cewar ma'aikatar tsaron kasar a yau dinnan Alhamis. A wata takardar bayani, ma'aikatar ta ce ma'aikatan jirgin samfurin MI-17 tare kuma da wasu jami'an tsaro 5 sun mutu a wannan hadarin wanda ya auku a gundumar Besut da ke lardin Maidan Radak. Ma'aikatar tsaron ba ta yi wani ƙarin bayani ba, illa kawai ta ce ana kan bincike. A wani al'amari kuma na daban, wani harin bom ya yi sanadin rasa ran wasu ma'aikatan gwamnati 4 da ke tafe cikin wata motar bus a Kabul babban birnin kasar, a cewar 'yan sanda. 'Yan sandan sun ce mace na cikin mamatan kuma wasu mutane 9 sun ji raunuka. Hukumar sa ido kan sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai EU za ta fitar da sakamakon wucin gadi a yau dinnan Alhamis na binciken da ta gudanar kan ko shin akwai wata alaka tsakanin allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin AstraZeneca ya kirkiro, da yadda wasu daga cikin waɗanda suka ɗau rigakafin suka riƙa samun matsalar daskarewar jini. Cibiyar kula da sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai din ta yi ta bincike kan batutuwa 30 na daskarewar jini daga cikin mutane miliyan 5 a kasashen Turai waɗanda suka ɗau rigakafin na AstraZeneca. Cikin abubuwan da za a duba akwai batun ko shin yawan aukuwar hakan ya wuce lamarin yau da kullum idan aka yi la'akari da ilahirin jama'a. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta ce za ta gudanar da nata binciken kan bayanai na baya-bayan nan da ake da su game da ingancin wannan rigakafin. To amma a halin da ake ciki, matsayinta shine alfanun wannan rigakafin ya fi kasarar da ke tattare da shi. Manyan jami'an diplomasiya da na tsaron kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun kammala tattaunawa a birnin Seoul wadda ta faraja a kan batun barazanar da Koriya ta Arewa ke yi ga tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaron Amurka Leo Austin sun yi ganawar bai daya da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chung Wei-won da na tsaron kasa Soo Wook a yau dinnan Alhamis. Muhimmantu ga ganin babu nukiliya a Koriya ta Arewa da rage barazanar da Koriya ta Arewar ke yi ma Amurka da kawayenta da kuma inganta rayuwar dukkanin Koriyawa ciki har da ma mutanen Koriya ta Arewar waɗanda ke ci gaba da wahala saboda yawan kuntata musu da ake yi a ƙasar, a cewar Blinken a yayin wata hira da manema labarai. An damke wani mutumin San Antonio daura da gidan mataimakin shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a birnin Washington DC jiya Laraba kuma ana tuhumarsa da laifukan da suka shafi mallakar bindiga ba bisa kaida ba a cewar hukumar bayanan sirri ta Amurka. Hukumar tsaron farin kaya mai kare shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ta ce jami'anta sun damƙe mutumin da ake zargin mai suna Paul Murray dan shekaru 31 a kan wani titi da ke kusa da rukunin gine-ginen gwamnati mai kunshi da gidan mataimakin shugaban kasa da kuma cibiyar bincike na sojojin ruwan Amurka. Rundunar ƴan sandan birnin Washington DC ta ce daga nan ne kuma sai jami'anta suka yi awan gaba da Murray suka kuma tuhume shi. Rundunar ƴan sandan ta ce wani bayanin sirri da ya samu asali daga Texas ne ya kai ga damƙe mutumin, to sai dai bata yi ƙarin haske kan bayanin sirrin ba. Manzon Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller ya bayyana cewa hare-haren baya-bayan nan da wasu kungiyoyi masu alaka da Iran suka kai kan sojojin Amurka a kasar Iraki na sa gwamnatin Biden na dada fuskantar rashin goyon baya a cikin kasar a kokarinta na aiwatar da sabuwar hanyar warware tankiyar Amurka da Iran a diplomasiyance. Sojojin Amurka da ke kasar Iraki da kuma wasu sansanonin su sun fuskanci hare-haren rokoki a lokuta da dama tun daga watan jiya da suka ritsa da mutane da yawa ciki har da wani ba Amurka dan kwangila wanda ya rasa ransa. Sojojin Amurka sun mai da martarin hare-haren farko da aka kai kan wani filin jirgin saman soji mai dauke da sojojin Amurka a birnin Erbil ranar 16 ga watan Fabrairu ta wajen auna wata kungiyar mayaka mai samun goyon bayan Iran wadda ke gabashin Syria bayan kwanaki 9. Wani shafin yanar gizo mallakin kafar labarai ta Politico da ke nan Amurka ya rawaito ne jami'in ma'aikatar tsaron Amurka wanda ya saka sunansa yana cewa suna kyautata zaton wata kungiya mai alaka da Iran ce kuma ta kai harin roka ranar 3 ga watan Maris a filin jirgin saman sojin Al-Assad da ke yammacin Iraki inda nan ma ke dauke da sojojin Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. An danganta matsalar tsaro da yawan marasa aikin yi a tsakanin matasan Najeriya bayan sabon rahoto da hukumar kididdiga ta kasar ta fitar da ke nuna hauhawa na alƙaluman marasa aikin yi a kasar wanda a cewarta ya kai kashi 33.3 cikin 100 kimanin al'ummar kasar miliyan 23 ke fama da rashin aikin yi. Daga birnin tarayya Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim dauke da karin bayani.
Alƙaluman hukumar ya fito ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro inda ƙwararru daga bangare da dama suka halakanta hakan da ƙarancin aikin yi na matasa a ƙasar. Dangane da wannan batu na zanta da masani kan tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, Malam Abubakar Aliyu.
To na farko dai wannan alƙalamin nan idan aka duba a zahiri mara aiki a ƙasar nan wanda kuma ya kamata su yi aiki sun fi miliyan 20 don yanzu zaka zaga gari ne birane ne ina ne banda mara aiki ba abin da zaka gani. Dama shi gwamnati fa gwamnati ba an yi ta bane dan ta ba mutane ayyuka. Ba gwamnatin ba kamfanonukan nan kusan kamfanonuka a kasar nan kusan dukkan kamfanonuka da kuru 20-30 ba yau. Idan ka tara su 100 kusan 90 ba su aiki. Saboda haka rufewan wannan kamfanonukan nan ya wato yana nufin cewa mun rufe ayyuka kenan. Shigo da kuma kayayyakin da muke da su muna kai aiki ne a kasashen wancan. Su mutanen kasashen wajen inda kake shigo da kaya suna nan suna aiki 24/7 kai kuma kana nan kana shigo da shi da karamin kudin da ka samu ka je ka canja da ita ka shigo da shi. Shi yasa ba za ka gani kullun naira yake rugurgujewa wannan.
A nashi bangaren kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi yayi ƙari da cewa
wannan al'amari abu ne mai abin tada hankali sosai a ga yawan al'umma yadda yake da kasar inda kasar nan Allah ya mana albarka na matasa da al'umma sama da mutum miliyan 200 ya zamanto ana cewa kididdiga yana nuna sama da matasa mutum miliyan 23 ba su da aikin yi. Wannan ya fi yawan kasashen Afirka da yawa. To kaga wannan idan da gwamnati da mutanen kasa da al'umma da cibiyoyi masu zaman kansu da hukumomin kuɗi na ƙasar da waɗanda al'amarin ya shafe su da za su mai da hankali waje guda a ɗauki matakai na gaggawa, matakai na nuna damuwa da wannan abu. To gaskiya ina ga a cikin karamin lokaci za mu samu mu fice daga wannan yanayi ko kuma a samu saukin wannan abu.
Matsalar aikin yi a Najeriya da ke zama ƙasa mafi girman tattalin arziki a nahiyar Afirka ya sa ƙasar zama ta biyu a jerin ƙasashe da ke fama da wannan matsala a duniya baki ɗaya. Koya tasirin wannan matsala ta rashin aikin yi ga gwamnatin Najeriya yake da kuma yanda za a iya maida hakan ga ci gaban ƙasa. Senator Biro Ibrahim Gaya da ke wakiltar kudancin jihar Kano ya yi kira da ba da shawara kamar haka.
Idan baka taimaka yaran ka ba su aiki ba, to su kuma za su samu gwamnati ba gwamnati aiki. Ba gwamnati aiki shine wannan yakin da rigima da ake ciki kuma ta fi tsada ta fi wahala. Yaran ba su da ilimi, su gama digiri ba su da aiki. A yi su da dama a kai su makaranta, immediate makaranta za ka shiga wata uku ko wata shida ko wata tara su koyi sana'ar noma. Noman nan ya shafi da yawa. Maybe kiwon kaji ne, maybe kiwon dabbobi ne, maybe noman ne da za a shuka, maybe yanzu a samu iri na gari da za a sa iri da zai iya ninkuwa sau da yawa kuma fiye da namu da muke shuka yanzu. A je kuwa musu abin yi su zo su shiga wannan makaranta. Misali ko yaro ka ɗauka kai je ka sa shi a makaranta ya koyi yanda ake cooperative union, misali union da za a zo a zauna da a samu mutanen gari a zauna da su, to ya za mu noma shinkafa, za mu noma masara, in mun noma za mu iya sai da ita a samu ƙungiya za ta sai abin. Wannan ta sayar da tsada an kwana biyu wannan ta sayar wannan ko gwamnati ta faɗi daidai ne ta faɗa kan tawa mutanen tallafin aiki. Irin wannan hanya ce wanda yake idan mutane sun zama serious to za a samu abin yi kuma yaranmu za a samu aiki.
Yayin da gwamnati da hukumomi a Najeriya ke kokarin magance matsalar tsaro da ya addabi ƙasar, rashin ayyukan yi ya haifar da matsin lamba ga masu sayar da kayayyakin masarufi inda farashin abinci ya tashi gaurin zabi, kana darajar kuɗin ƙasar shi ma ya faɗi a kasuwar duniya haɗa da farashin mai wanda ƙasar ke dogaro a kai. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amerika daga Abuja, Najeriya.
Baya ga batun tsaro a Najeriya, sai inda hukumomi a jamhuriyar Nijar suka sako wasu shugabannin matan jam'iyyar Hamayya da aka kama a ranar Litinin din da ta gabata lokacin da suka jagoranci wani gangami a kofar cibiyar jam'iyyar RDR Canji ta tsohon shugaban kasar Muhammad Usman. Wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani akan halin da ake ciki.
Madam Bayar Maryama Gama ce da Madam Maryama Mezama waɗanda dukkansu suka taɓa riƙe muƙamin minista a shekarun baya da Madam Zainabu Abani Jigo a jam'iyyar RDR Canji sun faɗa hannun 'yan sanda ne a yayin wani gangamin matan jam'iyyun Hamayya a ranar Litinin 15 ga watan Maris. Bayan shafe wuni biyu a hannun 'yan sandan farin kaya, alkali ya sallami waɗannan mata a yammacin jiya Laraba saboda rashin hujjoji akan abin da ake zargin su da shi. Hajiya Aishatu Ibrahim ita ce shugabar matan RAR Canji ta ƙasa.
Kamun da aka ma iyayenmu president mai zama da Hajiya Zainabu Abani an sake su lahiya lau, kamun da aka musu kuma ba mu yi wani danyen zagi ba, ba mu yi wani zage-zage ba akan domin kishin su ci mu ɗiyan talakawa. Mata ɗiyan talaka da ke wahala saboda incin wannan ne muka tare hanya muka zamna muna reunion aka turo muna polisai.
A baya hukumomi sun tabbatar da kama ɗaruruwan mutane sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata, cikin su har da tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu da Janar Mumuni Burema mai ritaya da dai wasu shika-shikan a jam'iyyun adawa. Wannan na matsayin wani matakin ɗauki ɗaiɗai da hukumomi ke amfani da shi don katse masa hanzari, amma kuma kokowa yanzu aka fara in ji su.
In ci mu ne muka nema saboda ɗaya mutu saka ma insha ma Allah ba mu sha da baya sai dai gidan kasta yawa lokacin da za mu yi iko Allah ya kawo shi sauki kuma da yarda Allah zai sa mana iko.
Takun saka ta tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan fitar da sakamakon zaben da ya hada Bazum Muhammad da Muhammad Usman wani abu ne da ke ci gaba da jan hankulan masu rakin kare demokradiyya. Dalili kenan shugaban gamayyar kungiyar Rawad Son Allah Dambaji ke gargadin waɗannan ɓangarori akan buƙatar mutunta doka.
Gwamnati ta komai bisa tafarkiya na demokradiyya. Demokradiyya ta tsara wanda ya taka doka ga matakin da ya kamata a bi. In an kafa matakin nan dokar za ta ɗauka matakin ne bisa gare shi. Kan din mutum bai taka doka ba ko abin da ya faɗi bai ma daɗi ba, ko ko abubuwan da shi kai bai ma daɗi ba, in ma kai na shugaban ƙasa dole na ka sa mai ido tunda demokradiyya ta bashi. Amma in ya taka doka sai waɗanda doka ta ba hanya su yi aiki da doka saboda su tsaida shi in an kace ba abin tafarki na doka to su tabbata su yan siyasar da masu iko da wanda ba su da iko to babu wanda zai ci riba
a ranar 23 ga watan Fabrairu ne hukumar zabe ta bayyana dan takarar jam'iyyar PNDS Bazoum Mohammed a matsayin wanda ya lashe zaben 21 ga wata da kashi 55.75 sai dai dan takarar NDL Canji Muhammad Usman ya ce shi ya ci zabe da kashi 53.30 sabili kenan ya garzaya kotu wace yake shirin raba wannan gardama nan da dan lokaci kadan Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba wanda Zainab Babaji ta hada muna
A kwanan nan ne gwamnatin jihar Plateau ta amince da kudirin dokar da zai ba makiyaya a jihar damar shiga tsarin kiwo na zamani. Shirin wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi ya baiwa jihohi zaben irin tsarin da yayi daidai da yadda al'ummar suke so a tafiyar da shi don samun riba mai yawa a harkar kiwo da kuma samar da maslaha kan rikice-rikicen da ake samu tsakanin makiyaya da manoma. Farfesa John Wade da ke zama Director General na bincike tsare-tsare da adana muhimman bayanai a fadar gwamnatin jihar Plateau ya shaida mun cewa duniya ta ci gaba zamani kuma ya sauya ta yadda suke so a fuskanci kiwo irin na zamani.
Gwamnatin Plateau ta amince da wannan shirin domin na diya maganan zaman lafiya. Don mun duba shekarun da suka wuce kullum fada ne tsakanin manoma da makiyaya to an gan cewa kuma a zamanin yanzu ba a irin yayin wayannan abubuwa gwamnati ta gan cewa to da shike in an kebe wayannan dabbobin a wuri daya za su fi girma za fi samu amfani daga jikinsu kuma jama'a za su samu zaman lafiya
dokar da gwamnatin jihar Plateau ke shirin aiwatarwa zai haramta wa makiyaya yawace-yawace da dabbobinsu wanda a cewar kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Mr. Dan Manjan gwamnati za ta hukunta duk wanda bai kebe dabbobinsa a wuri guda ba duk da sanin cewa ba Fulani makiyaya ne kadai za su ci gajiyar shirin ba har ma da sauran manoma da masu sha'awar kiwo na tattauna da waɗansu makiyayan don jin ra'ayoyinsu game da wannan shiri
sunana Sa'idu Mai Kano shugaban matasan Fulani a Najeriya gire-giri zab guda 414 a kasar nan duka labubukanmu na Najeriya mun san su ai gajiyar nasu kuma an biya mutane masu gonan tun zamanin sardauna bara mu ki wannan kiwon zamanin ba amma a fara bude mana gire-gire zab namu ne in ana wani kariya ko kuma reni wai ana ce wai jejiya masu ina san biza yake san biza ba jeji bane dajin birnin gwari ba jeji bane daji din jana ba jeji bane
ina akai ku wuraren
eh in an gajin mana shi an ba mu an tabbatar na Fulani ne a tura mu zamu sai mu zauna
Aminatu Sa'idu Nase da ke zama shugaban kungiyar matan Fulani a jihar Taraba ta bayyana goyon bayanta da shirin
gwamnati ta karfafa mal maganan ruga din a ba kowane Fulani ruga ya zo ya zanna yayi modern grazing domin na kan tuna lokacin da muke yara iyayenmu mata suna saida nono din nono yana da farashi yafi petrol domin yanzu lita na nono 250 ne kuma muna sayan lita na petrol 200 to muddin kuma kana sayar da wannan zaka iya samu abun da zaka ci kullu yaumi ba wai sai ka sayar da saniyar ba ko saniya guda biyar sun ishe ka domin zaka iya in ka samu abinci ka shiyar da su ka samu magani to wallahi tallahi ya isa maka guda ɗaya mai zai ishe ka kuma za a iya yi company sai a hada kai wato hadaka to wannan duk zai shayar da mutane gaba
a bangare guda kuwa Abdullahi Ali daga jihar Kogi yace akwai matsala
to gaskiya akwai inda zai kawo matsala da dama maganan kebe wuri kace zaka tsare ba platinum daya ne yana da shanu 1000 sai ka hada mu mutum wajen 100 dabbobin nan sun fi karfin a tsare su saboda me ba mu da irin wannan aqida da kuma kiyawan amma sai a koya musu tukun a fara ma wasu su gani sai kuma wannan na ba su dauka to in Allah ya da ba zai kawo rudani ba
a halin da ake ciki kuma hukumar da ke kula da yankunan da aka gina madatsun ruwa da ke bada wutar lantarki a Najeriya ta yi yunkuro don duba matsalolin da mazauna yankunan ke fuskanta da sun magance su Shugaban hukumar Abubakar Sadiq Yalwa yace jihohi shida ne da suka hada da Neja, Kebbi, Kogi, Kwara, Plateau da Benue za su ci gajiyar shirin.
Makasudin ka fa wannan hukuma shine saboda saurare da magance koke-koke da al'ummomin da ke makwabtaka da gulabe da madatsan ruwa waɗanda ruwan ake amfani da su domin bada hasken lantarki. Zaki ga tun lokacin da aka yi kanji da 1958
a jihar Niger
ake samun matsaloli daga makwabtan waɗannan dangin wasu al'ummomin ma gaba ɗaya garuruwa ne aka ɗaga kamar kasar Yauri gaba ɗaya fiye da kashi 70 nata na da suka tashi daga inda suke aka dawo da su tudu saboda wannan ruwan da aka ƙara faɗaɗawa haka kuma a jihar Plateau zaki ga cewa akwai dam-dam kanana-kanana da aka yi tun 1929 to amma makwabta al'ummomi da ke makwabtaka da waɗannan gulaben ba su da wani abin da za su nuna da aka yi musu da zai sa su ci buriyan waɗannan wurare da aka yi da al'umma ke amfana da shi to shi ne makasudin kafa wannan ma'aikata
to akwai abin da na lura da shi musamman inda nake a nan jihar Plateau wajen Kura Falls inda wurin ne wato wannan kusan za a ce wannan hukuma ta kuza ta yi aiki ana samun matsalan tsaro sannan kuma na zauna a Niger musamman wajen Munya karamar hukumar Munya wanda su ma daga mutane daga Cankwari aka maida su tudu wanda har yanzu da nake magana da kai dinnan akwai matsalolin tsaro sosai a waɗannan wurare za ku fuskanci wato batun matsalolin tsaron nan domin a magance
yana ɗaya daga cikin matsalolin da muka tattauna da mai alfarma gwangwan na Jos wanda yake mun yi magana wannan Kura Falls community kuma akwai shiri dama akwai shiri da gwamnatin tarayya ta yi na kai kwaman guda na 'yan sandan mobile a wurin wanda yake ya jawo hankalin mu akan wannan bukatun gaggauta wannan kuma mu yana cikin abin da za mu fuskanta da zaran mun koma Abuja insha Allah sannan su ma mun yi ɗayan su ma mun lura da wannan issue na security challenge nasu su ma za mu tuntuɓi hukuma a samu irin da san mobile force a sa a gurin muna da shiri kyakkyawa na engaging matasa wanda yake idan matasan wuraren nan suna samun abin da suke yi suna ɗaukar na lororin kansu ba za su ma bari wani outsider wani daga wani guri ya zo ya kawo musu rashin zaman lafiya a wuraren su ba to a cikin shirin da muke shesa muke zagaye muna sauraron menene matsalolin waɗannan wurare da matasansu especially matasa especially mata muna son mu tabbatar da cewa sun gajiya wannan shiri din sun amfana da shi dole al'ummomin da ke zaune wuraren nan da suke walolin nan da suke samun abubuwan da ya kamata a ce sun samu ba su kai gare shi ba eh ba su samu ba to su kuma su amfana banda waɗannan gudunmuwa da gidajen wuta din za su rinka bayarwa na kashi 10 na duk abin da suka samu to ya kasance wutan da ma za su biya to a yi musu a sa musu wani tallafi a ciki
samu
rangwame
kowane hali waɗanda aka tada su daga matsugunansu saboda gina madatsun ruwan ke ciki honorable yakwai Obed Kango tsohon shugaban karamar hukumar Munya ne a jihar Niger
duk lokacin da mutum na zaman wurin shi ya saba da gonakin noma sosai da shi kuma ruwa ya cinye wurin gaba daya tunda an dasa ruwa can daga kasa sai ruwan na tasowa ta sama gaba daya sai ya zama dam da aka yi settling din su an kai su a sababbin wurare wanda ba su da gonaki ba su da komai daya kenan sannan alƙawaran da aka yi na cewa za a yi musu sababbin settlement ma mazan ne da sauransu sai abin bai kasance haka ba har yau magana da nake da ke yanzu har yau ana magana compensation kin ga ba
har yanzu ba a biya su diya
yawancin garukan da aka kai su za ki ga babu abu ababen moriyar rayuwa babu asibitoci na gwamnati yau da ake wai akwai ko asibiti na general na wanda ko an kawo a garukan nan ga gune ga dangunu ga sarkin fawa ga sofin dangunu makure da sauransu sai da wanda local government sun so sun gigi na dispensary makarantun fa babu kananan hukumomin da shiroro da muyan da suke kokarin suna ba wa mutane so su kuma ina kuda da yanzu ma gaba daya inda aka kai su ma tashi suke wayannan yan bindigan gaba daya sun hana mutane zama
honorable yakwai Obed Kango tsohon shugaban karamar hukumar Munya a jihar Niger Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to da haka muka zo ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
assalamu alaikum alaikum da fatan mai fara yana cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci da aka kama wata shirgin radio mu da Amurka domin sauraron shirin takaitaccen labaran wasanni da farko dai za ku ji cewa sharan dan kwallon duniya wato King Pele ya jinjinawa dan kwallon kasar Portugal Cristiano Ronaldo sabili da kafa tarihi a fannin zurara kwallo a raga da shafi na yawan Pele Ronaldo dan shekaru 35 ya kafa wannan tarihi ne a ranar Lahadin da ya gabata a bayan da ya jefa kwallaye guda uku a ragar kungiyar kwallon kafa ta Cagliari da ya sa ya tare King Pele da yawan kwallaye guda uku wato kenan Pele na da yawan kwallaye guda 697 a yayin da shi kuma Ronaldo yana da kwallaye 770 cece har ila yau dai wani batun kan kafa tarihi a fannin harkar kwallo inda shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Amaju Phoenix ya lashe zaben kujerar wakili a hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA wanda hakan ya nuna cewa yan Najeriya guda uku kenan suke hawa kan kujerar da suka hada da marigayi Etombo Orokoyo da Amos Adamu Phoenix ya samu nasara kan Walter Inyami Landu dan kasar Malawi a taron majalisar CAF na 43 da aka gudanar a birnin Rabat ta kasar Morocco domin sanin tasirin da zai haifar wa kasar Najeriya na tuntubi tsohon sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro
tasirin shi ne kusan shi ne dan Najeriya na uku da ya samu wannan matsayi kuma in ya kwantar da hankalinsa tunda Allah ya taimake shi shi shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta duniya yana tare da shi ne kwantar da hankalinsa zai kawo abubuwa da yawa wa Afirka mutum ba ma Najeriya ba dan abubuwa ne yanzu matasa sun tafi wasu na bukatan a taimaka musu wajen duk academy din nan da kuma irin maganan karfan bakuncin wasanni na manyan wasanni inda ya kwantar da hankalinsa za a samu kudi musamman wanda za su taho Afirka kuma ita zo Najeriya
yanzu kuma zan karkare shirin ne da sakamakon fafatawa da kungiyoyin kwallon kafa ta kasar Ingila suka yi na karo 28 inda Liverpool ta yi nasara kan Wolves da ci daya mai ban haushi sai Manchester United ta samu nasara kan West Ham da ci daya da nema a yayin da Arsenal ta doke Tottenham da ci 2-1 sai kuma Leicester City ta yi cin kata wa Sheffield da ci 5-1 wasan Southampton da Brighton an tashi ne Brighton na da kwallaye 2 ita kuma Southampton na da kwallo 1 sai kuma wanda aka fafata tsakanin Fulham da Man City anan dai City din ke ta nasara da kwallaye 3 babu ko daya sai kuma Everton da Burnley Burnley ce ta nasara da kwallaye 2 ita kuma Everton na da kwallo guda sai Crystal Palace ta doke West Brom da ci 1 da nema Chelsea da Leeds sun tashi ba ci a tsakanin su yayin da Newcastle da Aston Villa suka yi kunnen doki da wannan kuma nake cewa mu hadu a wani makon da yardan Allah Abdulrahman Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Nigeria
a daidai wannan lokacin muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice
To Yusuf shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya mai da martani kan wasu kalamai shugaban Amurka Joe Biden da a ciki ya bayyana shugaban na Rasha da mai kisan kai inda shi kuma Putin yace ai mai hali shi ya san mai hali Biden yayi kalamin ne yayin wata hira da wani George Stephanopoulos na gidan talabijin din ABC wanda aka yada jiya Laraba a hirar Stephanopoulos ya tambayi shugaba Biden ko yana ganin Putin mai kisan kai ne inda Biden ya ansa da cewa haka nake gani da yake magana daga chambarin Moscow da manema labarai Putin ya jaddada cewa karin maganar nan mai cewa mai hali shi ya san mai hali ya fi wuce zancen yara akwai ma'ana cikin mai zurfi a lamiranci a cewar shugaban na Rasha
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahoton yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Daniel Brown ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku kwana lafiya ku kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam.